This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye ta tashoshin FM a radio amfani, Sarauniya, Fara'a da Dalol da kuma Nomad da Niya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da kuke bukata a ko ina a duniya a yanar gizo a sashin hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabar ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano ya hada mana rahoton lecture da aka yi wa mata a wannan wata na azumi. Akwai kuma nasihar Sheikh Bako daga Kamaru game da muhimmancin neman ilimi kowane iri ne. Shirin da rashin tayi ma yana nan tafe, har ma da ra'ayoyinku da kuke bar mana a wayoyinmu. Amma duk sai bayan kun sha cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Wata babbar jami'a a Amurka ta ce dukkan bangarorin da ke tattaunawa kan batun nuclear Iran a Vienna suna shirin ci gaba da tattaunawar bayan cikar wa'adin gobe 30 ga watan Yuni. Jami'ar ta bayyana haka ne jiya Lahadi a daidai lokacin da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ke tattaunawa da wakilan Iran a teburin tattaunawa da kuma waɗansu manyan ƙasashe masu ikon faɗa a ji da ke rukunin waɗanda ake tattaunawan a Vienna. Jami'ar gwamnatin ta ce hankalin Amurka bai tashi ba dangane da shawarar da ministan harkokin ƙasashen ƙetare na Iran Javad Zarif ya yanke ta komawa Tehran na ɗan lokaci domin tuntuɓar gwamnatinsa kafin cikar wa'adin kwanaki biyu masu zuwa. A cikin hirarta da muryar Amurka, Mary Huff, babban mashawarciyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a fannin sadarwa, ta kuma bayyana cewa mai yiwuwa ne masu tattaunawa su buƙaci ƙarin lokaci bayan 30 ga watan Yuni. Jami'an tattaunawan da dama sun bayyana cewa har yanzu akwai batutuwa da ba a iya cimma matsaya a kai ba.
Haka kuma za mu ji cewa ƙasar Girka da talauci ya yi wa katutu wadda ta gaza samun ƙarin kuɗi daga ƙasashen Turai ta umarci bankunanta da kuma kasuwannin zuba jari da su rufe cibiyoyin kasuwancinsu na tsawon kwanaki 6 daga yau Litinin, yayin da matsalar kuɗin ƙasar take ƙara tsanani. Ga kuma wa'adin da take fuskanta da ke cika gobe Talata. Prime Minister ƙasar Alexis Tsipras ya sanar da dukkan wannan bayani ne a tashoshin talabijin, inda sa'o'i kaɗan bayan bankin Turai ya ce ba zai ci gaba da aiwatar da shirin ba da rancen gaggawa da zai ba bankunan na Girka damar ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci cikin makonni masu zuwa ba. Sanarwar ta Mr. Tsipras ta zo ne bayan tattaunawar da aka yi tsakanin wakilan ƙasar Girka da ƙasashen Turai masu ba ta bashi ba tare da cimma yarjejeniya ba, dangane da basukan da ake bin Girka da ke taimaka mata suke sauke nauyin kansu. Masu kula da al'amura suka ce yana yiwuwa Athens ta gaza biyan dalar Amurka miliyan 1,800 da babban bankin ba da lamuni na duniya ke binta da wa'adinsa ke cika a goben. Prime Minister ya ɗorawa masu ba da rancen na ƙasashen Turai alhakin matsalar da ke barazana ga ci gaban kasancewar ƙasar Girka membar ƙasashen na tarayyar Turai masu amfani da kuɗin euro wanda suka haɗa ƙasashe 19. Za a ci gaba da rufe bankuna da kasuwannin hannayen jari har zuwa 5 ga watan Yuli, da alamar Girka za su kada ƙuri'ar raba gardama kan ko su amince da sabon shirin tsuke bakin aljihu da ƙasashen suke buƙatar a ɗauka. Kafofin watsa labarai na ƙasar Turai sun rawaito cewa masu ajiya za su iya cire har dala 65 a rana, kuma ba za a iya tura kuɗi wata ƙasa ba ko ƙasashen waje har sai tare da izini.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Kuwait ta bayyana jiya Lahadi cewa wani ɗan ƙasar Saudiya ne ya kai harin ƙuna bakin wake a wani masallacin 'yan Shia ya kashe mutane 27, kimanin 227 kuma suka ji raunuka. Ministan harkokin cikin gida ya ce Fa'id Suleiman Abdul Hassan Al-Qaba shi ne ya kai harin ranar Juma'a a masallacin cikin watan azumin Ramadan. hukumomi sun ce ya shigo kasan ne a tajirgin sama yan sa'o'i kafin tada nakiyoyin. Kuwait kuma ta bayyana tsare direban motar da ya kai shi masallacin da mai gidan da direban yake zaune da kuma waɗansu mutane biyar dangane da wannan lamarin. Harin da aka kai a Kuwait dai yana ɗaya daga cikin hare-haren ta'addanci uku da aka kai ranar Juma'a a nahiyoyi uku. Tunisia ta tura ƙarin 'yan sanda 1,000 a wuraren ayyukan buɗe ido a wuraren shakatawa na gaɓar teku na ƙasar da ke arewacin Afirka, yayin da 'yan yawon buɗe ido da dama suka ƙaurace wa ƙasar bayan wani harin ta'addanci da aka kai a wani wurin shakatawa da ke gaɓar teku. Aƙalla mutane 38 ne aka kashe da dama kuma suka jikata a harin da aka kai ranar Juma'a, lokacin da wani mayaƙi ɗan ƙasar Tunisia matashi ya yi shiga bultu, ya yi shiga wato kamar 'yan masu yawon buɗe ido, ya kai hari kan masu shakatawa a gaɓar teku da kuma waɗansu wurare a otel ɗin Imperial Marhaba mai ƙawa da ke Sousse. A kudancin Faransa kuma wani mutum ya shiga wata ma'aikatar Amurka ya kai wa shugabansa hari da adda a ma'aikatar, ya yi wa fuskarsa kace-kace da rubutun Arabiya yayin da ya yi ƙoƙarin tarwatsa ma'aikatar. An kama shi kuma hukumomi suka ce ya amsa cewa shi ne ya aikata wannan kisan.
Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, baya ga labaran duniyar kuma bari mu fara da rahoton Muhammad Ibrahim Kwari wanda ya ba mu cewa an yi lecture da aka yi wa mata wa'azi a Kanan Dabo.
Gidauniyar dai na kokarin agazawa jama'a musamman mata mazauna karkara a fannonin kiwon lafiya, ilimi, taimakawa marayu da sauran marasa galihu a cikin al'umma. Takin lecture na bana shine shawarwari ko nasihohi ga mata. Hajjata Sidi Zakar garin babba da ke zaman ɗaya daga cikin jagororin gidauniyar ta CISAP ta bayyana dalilin zabar wannan maudu'i.
Domin ya zamana a janyo hankalin 'yan uwa mata, don a koda yaushe akwai wasu 'yan matsaloli da suke shigewa mata dubu. Kuma alhamdulillahi daman a cikinmu akwai mutane waɗanda suke fage-fage daban-daban. Magana dai da aka yi a kan ibada ne. To, amma alhamdulillahi akwai maganganu waɗanda suke sun shafo da harkar lafiya, kuma akwai likitoci a gurin. Domin haka suka warware waɗannan matsaloli wanda mata suka tattambaya akai.
Dr. Bashir Aliyu Umar, limamu masallacin Juma'a na Alfurkan a nan Kano, shi ne ya gabatar da lecture.
A dunkule wato wannan makalar wadda take da taken nasihohi ga mata a watan Ramadan, ta kunshi turaku guda uku ne. Turke na farko shi ne ruhin azumi, to sai kuma turke na biyu shi ne hukunce-hukunce da suka keɓanci mata a wannan wata na Ramadan, wanda ya danganci sha'anin niyya da waɗanda aka yi musu uzuri kan su sha azumi da abubuwan da ake yawan tambaya a kansu ko suna kare azumi ko ba sa kare azumi, amma dukkaninsu da ƙarfafa janibin abin da ya keɓanci mata. Sannan turke na ƙarshe shi ne abubuwa da suke a matsayin zayyana masu cikawa ga azumi, shi ne ita sallar dare da yawaita karatun Alƙur'ani da yawan kyauta da kyautata ma bayin Allah da kuma yawan istighfari.
Dimbin mata ne dai suka halarci taron lecture na bana, kuma har ma sun bayyana irin alfanun da suka samu a wurin taron.
Lecture ta yi daɗi kuma mun koyi darussa da yawa, musamman yadda za mu bauta wa Ubangiji da muhimmancin wannan wata mai alfarma da kuma yadda za mu dinga yin ayyukanmu saboda mu kusanci Rabbu samawa ce.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah mun koyi darussa da yawa. An daɗa ilmantar da mu akan mahimmancin shi kansa watan azumin Ramadan da mahimmancinsa da ayyukan da ya kamata mu sani wanda suke wajibai a kanmu, kuma da darussa na kan abin da ya kamata bayan Ramadan mu koya daga cikin Ramadan wanda za mu tafiyar da rayuwarmu da shi.
Ƙaru da me ake nufi da azumi, me ruhin azumi, menene azumi yake koyar mana, especially mu mata, tunda mu muna dauke da abubuwa masu muhimmanci a rayuwa. Saboda haka alhamdulillah mun karu da abubuwa masu dama. Allah Ubangiji ya saka ma malaman nan da alheri.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ya To kafin mu ci gaba da shirye-shiryen namu bari mu dan shakata da wannan. To haka yake da fatan an ji dadi. Yanzu kuma bari mu tafi ga rahoton mu na gaba wanda nasiha ce daga Sheikh Bako daga Jamhuriyar Kamaru inda ya mana nasiha akan muhimmancin neman ilimi wanda wakilin mu daga Kamaru ya aika mana.
Nan ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilimi addinin musulunci shi fara zuwa da ilimi yayi. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ayoyi da Allah ya fara saukarwa a kansa a cikin Qur'ani shine iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Aka umurce shi da yin karatu ayoyi biyar Allah ya saukar a kansa ya umurce shi da yin karatu. Saboda kashi addinin musulunci shike nuna mutuncin ba bautawa Allah zaka ba sai kai ya kai karatu. Imam al-Bukhari cikin littafinsa yayi babi guda yana ce al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Babi guda yayi saboda nuna muhimmancin ilimi. Yace kafin ka furta magana ko kuma kafir ka aikata duk wani aikin da zaka aikata ka fara neman ilimi akan sa tukuna. Ashe ya nuna cewa duk abin da mutum zai bai da ilimi ba zai samu ladan gurin Allah ba. Kuma in ka zuba malamai suna fada ko wani littafi da mutane suke karantawa aka qawaidus salati a ciki an tambaye wani malami al-Aufi al-Majrin Abdullah ibn Abbas ina cewa aka tambaye shi yayin lissafi ke ce duk wani wanda ya tashi yayin alwala ko yayin sallah wani malami yana zaune a kusa da shi yabo da ya idda sallan gashi sallan ta kyau sai tambaye shi ce da kaji yanzu wani wannan sallah da kage me ya farilla cikin sa me ya sunna me ya mustahabi me ya qabli me ya ba'di a cikin sa sai ce ban sani ba sai fa salatu batila wato Allah baya so abauta masa a jahilce kaga muna karanta fatiha ghayril maghdubi alaihim waladdallin muna ce al maghdubi alaihim yahuda sun yi ilimi sun kibe wata Allah waladdallin nasara su kuma badatu ne ba sun Allah ba suna bautawa Allah kuma kullum mutum yana ce Allah kaka sanya ni hanyar yahudu da nasara kuma mutum baya karatu shine masifa kuma Allah madaukakin sarki ya umurce mu cewa mu tambayi masu ilimi idan ba mu sani ba saboda haka ginshikin musulunci shine ilimi a ran da aka ce mutane sun koma wasu karatu to sun shiga uku Allah ya kare mu saboda muhimmanci ilimi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina sai da ya tura Zaid ya je koyo Yahudanci a gurin Yahudawa a cikin kwanaki kadan saboda albarkan addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo har rubuta takarda yake da wasiqa an ai su wa'ancan Yahuda sun aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam wasiqa shi ke karantawa kuma shi rubuta musu amsa kaga yau idan aka ce wannan yaren baye da kyautu sai mu ce to wanda ya fara kawo addinin musulunci shine ya fara daukar sahabin sa Zaid ya kai shi ko Yahudanci kuma zama sakarantin Annabi sallallahu alaihi wasallam ashe kaga ne rashin fahimta zai sa mutun ya karkace da gaske
to da fatan mun amfana da wannan nasiha yanzu kuma bari mu je ga shirin mu na gaba daga nan muryar Amurka.
baza kalibi ne min kudinka kuma ka tashi kashe wato ka kashe su da hanya
da rashin kai akan bar arha jama'a assalamu alaikum Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi to makon jiya mun so matattaunawa akan hakan mun fetur arewacin Najeriya yau ma za mu ci gaba da firar inda engineer Kailani Muhammad yake bayyana abubuwan da suka hana ruwa gudu
abunda yanzu takaddan na bid da basin tunda university na technology na Mina da ABU da university na Sokoto aka zauna kwararru suka yi bincike suka tabbatar sun mai dinnan yana na aka ce to a rubuta an rubuta ma wannan gwamnati dan a samu license har gobe da nake gaya miki har yau takaddan nan ba sa hannu ba saboda siyasa yaya za a ce akwai mai a arewa to mu muna ma su godiya muna ma kakanninmu su Sadauna da makaman bidda da sauran makarabai da suka tsaya mai din nan an zo lokacin da aka fara tono mai a Niger Delta in aka zo arewa za a toni mai sai su ce a kuje can ku tona sun ajiye mana ne to yau ga man nan yana ko ina a nan arewa sabili da haka yanda shi zababban shugaban kasa Muhammadu Buhari da yace zai waiwayi wannan dole ne dan shi dan arewa ne kuma akwai lokutan da ake ta kiran mu shazumami ne a kasar nan saboda mai mu shazumami ne bai kamata ma in ka wato in ka fito ma ka ce kai dan arewa ne ana maka wani kallon uku kobo ne so sabili da haka muna kyautar zaton yanda abubuwan nan suke kasa an riga an gama bincike kuma insha Allah za a hako man nan sannan a zo a kafa mana refineries because ba haka mai ba kawai duk inda aka samu mai ya kamata a ce an kafa refinery a wajen yanzu duk abubuwan nan da ke tasowa na magana mai babu shi gobe jibi din nan da a ce mun samu gwamnatoci wanda suka gabata wanda suke san Najeriya da ƴan Najeriya to da yanzu ana da refineries sun fi 200 a Najeriya dan in kika duba Japan suna da silicon and germanium materials ne kawai ba su da mai amma suna da refinery sun fi 700 haka America nan in banda kwanan nan da aka samu mai a South America sai take yi amma tana da refinery sun fi 1000 haka in kika je Malaysia ba su da man nan sai dai su shigo da gurbataccen mai a tace su sayar ma talakawansu wanda ya rage a fitar da shi waje to abun yana ta ba mu mamaki yanda shugabannin nan ba su da kishi kwata-kwata abun da ya sa muke cikin wannan karinin kenan gashi ito
to bari in zo gare ka Alhaji Abubakar mai gandi ɗakin gari kana wakiltan kungiyar dillalan man fetur ne a nan yanzu yaya kuke kallon wannan batu na haƙo mai a shiyar arewa
A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Haji Madina gaskiya ke min tambaya mai dadi kware da gaske kuma tambayar da ke mini tambaya ce mai muhimmanci sosai akan arewacin Najeriya da kuma Najeriya ita kanta gabaki daya wannan magana ta haƙo mai tunda Allah ya taimake mu mun samu shugaban ƙasa mai adalci mai gaskiya ya zo to muna son ya binciki wannan damuwa kware da gaske ta arewacin Najeriya ayi duk hanyar da za a bi a tabbatar da cewa wannan mai an tono shi tunda har akwai shi a cikin arewaci domin abin da nake gaya miki jiya mun zo mu yi magana akan matsalan mai wanda shike mun je DPR sun kira mu suka hisso wata sabuwar hanya wanda suke ce suna son ƴan kasuwa su zo su gina refineries a cikin Najeriya To kega wannan abu ya kamata a yi shi tunda dadewa. To mukan mu abin ya bamu mamaki yanzu suka ce suna son a zo a yi. Saboda haka kamar yadda Alhaji Kailani yayi magana a kai hanyar da za yi a samu wadataccen mai shine sai an tabbatar da cewa an gina refineries da dama. An kyale ƴan kasuwa sun shigo cikin wannan refinery sun giggina. Domin akwai refinery din da ake yi wadanda shike ba wasu dogayen kuɗi masu dimbin yawa ne suke ci ba. Akwai kananan refineries waɗanda hiki ana iya yin su kuma kasashe da dama kamar yadda ya magana kamar su Italy da sauransu duka suna da irin waɗannan refinery. Saboda haka kiran da nake yi ga ainihin zababben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya dubi wannan matsala, ya share muna hawaye, ya tabbatar da cewa wannan tono mai na arewacin Najeriya an yi shi. Domin ko jiya da aka nuna muna, an nuna cewa ƴan arewa tunda su ba su da mai kusa gare su, to suna iya zuwa Chadi ko su je Niger su so idan suka gina refinery din su suka gina refinery a cikin arewacin Najeriya. To kaga tunda har Allah ya sa muna da wannan mai, kaga wanga abu, saboda haka sai a yi kokari a gina shi cikin arewa, to kaga za a samu wadataccen mai, sa'annan kuma za a samu isasshen aikin yi ga dukkan al'ummar Najeriya gabaki daya.
Shugaban kasa ka taimaka da Rasulullahi,
da Allah da Rasulullahi
a bangaren mayin dadar arewa da mun ga masifa,
arewa kan mun ga mayawo
da gaba, arewa mun ga
mayawo mujan Amina baban Sali,
a bangaren mayin dadar
wallahi baba da fetar
mu yan arewa da mun ga mayawo,
a yanzu galan guda dan garba ya wuce 100 an san
mun mai jike nan jan. Sai a ce mana dila, in mun je ga dila ya ce bullag market, in mun zo mu bullag market sai su ce a matata ne, shin waya yake zaki
ya take ne dan garba
ba mana tsari,
maganar dila taliba shi da dila ba mu da fetur ba mu.
To distinguished senator Salisu Ibrahim Musa Maturi, bari in komo gare ka da kake member na wannan committee da aka yi kuka je kuka yo bincike kuka kawo aka gani, akwai wata hira da ne da kai da ka rika lissafa min inda kuka samu batun mai a kwancen da sauransu, wa'anne irin kalubale kake ganin za a fuskanta ne yanzu idan gwamnati ta koma batun tono man nan?
Ai wato na farko dai kafin bada amsa akan maganar ki, ina so in jaddada bayanin da shi mai magana na biye yi
Kailani
Alhaji Kailani yayi, musamman game da yadda shi shugaban ƙasa zaɓaɓɓe na yanzu Muhammadu Buhari ke da wannan kudirin, sannan addu'a mu da fatan mu shine sauran 'yan Najeriya kar su ɗauka cewa ko dai shi yana matsayin ɗan arewacin Najeriya shi zai sa yake so ya mai da hankali akan wannan al'amari, a'a sai dai domin Najeriya baki ɗaya ta amfana, kuma Ubangiji Allah ya taimake shi a kai, kuma dukkan mu baki daya kamata yayi mu ci gaba da masa du'a'i, ba ma akan wannan ba, akan dukkan abubuwan da sa a gaba, domin mun tabbatar cewa fatansa da niyyarsa alheri ne wa Najeriya baki dayanta. Wannan kenan game da maganar da kika faɗa cewar ko akwai mai a kwance ko wannan magana hakika mai yana nan, kuma batun cewa ko gwamnati tana sa kudinta a wajen maganar tono mai, waɗanda ba su fahimci yadda ainihin mechanism wato yadda ake tafiyar da al'amarin maganar neman mai arzikin man fetur a ƙarƙashin ƙasa suke zaton gwamnati ba ta sa ko kwabo ko sai sun kwabo na gwamnati ba ba ciki, abin da yake akwai shine irin ya danganta ga irin agreement din da aka sa hannu da kamfanoni masu tonan mai. Su kamfanonin nan hakika abin da suke nema shine riba. Akwai shiri iri biyu, akwai abin da ake kira PSC production sharing contract, wanda yake shikenan ga wuri mun ba ku lasin eka kaza ku shiga ku tono mai, idan kun tono mai za ku ba gwamnati abu kaza, za ku ba gwamnati abu kaza, kudin su za su yi amfani da shi da karfin su da ilimin su nemo wannan mai, sannan gwamnati ta ci gaba da cin amfani da kuma kasa baki daya. Akwai abin da ake kira joint venture, gwamnati ta kawo kashi 51 su kuma su kawo kashi 49, idan aka tono man nan ita gwamnati tana da kashi 51 na dukkan abin da aka samu, ko sayarwa aka yi ko taso fitowa da shi aka yi, gwamnati tana da kashi 51 su kuma suna da kashi 49. To duka waɗannan abubuwa idan aka dube su sai aga sun kunshi yadda za a warware su a cikin wani doka da aka shirya shi, wai shi PIB, Petroleum Industries Bill.
Jama'a za mu dakata a nan, idan Ubangiji Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba, sai ku kasance tare da mu. A madadin bakin namu Senator Salisu Ibrahim Musa Maturi da Injiniya Kailani Muhammad da Alhaji Abubakar Mai Gandi ɗakin gari da wakiliyarmu Madina Dauda, Ni Salo Garba ke muku fatan alheri.
To a gaishe ka Salihu Garba, yanzu kuma muna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kamar yadda aka saba. Ga ra'ayoyinku da kuke bar mana ta akwatin wayar mu.
Assalamu alaikum. Magana kamala za ku jayen samu hayan galabi sannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah kai mana magana wannan garkuwa da jama'a da ake da wannan tare da dabban da ake Abubakar sai sokan tauran Allah da dukkan hadokar Allah. Magana kamala za ku jayen samu hayan galabi. Assalamu alaikum sashen Hassan mura Amurka. Mai magana Isa Kwafi a tarare shagare jihar Sokoto mazauni unguwar Edere ba Lagos. Dan Allah ina son ku bani dama an bayyana ra'ayina game da wani hoto da ke yawo a yanar gizo da kuma wata jaridun Najeriya game da wata yarinya mai suna Aisha da ke alakanta kanta da cewa ita yar manzon Allah ce wa'iyazu billahi. Ina son in yi amfani da wannan gidan rediyo don Allah dan Annabi in yi kira ga dukkanin gidajen jaridun da ke wallafa wannan yarinyar da kuma mutanenmu da ke wallafa ta a internet da sunan cewa ita ce irin manzon Allah. Ya kamata dukkanin musulmi ya dakatar da yaɗa wannan boyar Allah da yayata ta saboda wannan gaskiya san bai ko dace ba. Bisa la'akari da wannan boyar Allah ga alama ba ta da hankali ne. Ya kamata dukkanin wani wanda ya san yana amfani da ita wajen killata a yanar gizo yana yayata ta don Allah ya daina kare kada a sake dokar ta a kafar yada labarai ko wadanne iri ne saboda wannan boyar Allah san ba sai kama da masu hankali ba. Da fatar wannan kira nawa zai ci ga wadanda zai isa ga wasu yayata wannan boyar Allah. Mai magana Isa Kwamfi a tarar shagari jihar Sokoto mazauni unguwar Edere ba Lagos.
To kafin mu kare bari mu koma ga ina Amal Muji labarai a takaice.
Har yanzu ɗaya daga cikin fursunonin da suka fasa gidan yari suka arce yana kwanta a asibiti kwana ɗaya bayan da aka harbe shi aka kuma kama shi. Wani jami'in asibitin ya bayyana jiya Lahadi da daddare cewa David Sweat yana cikin wani mawuyacin hali. Ya shafa kwanaki 23 yana boyewa hukumomi bayan da suka fada wani gidan yari cikin wato cikakken tsaro suka fasa kenan suka tare da wani fursuna Richard Matt wanda ya mutu ranar Juma'a bayan da wani jami'in tsaro na gwamnatin tarayya ya harbe shi. An kama Sweat ne a garin Constable da ke kimanin tazarar kilomita 30 da birnin New York daga inda ya arce kuma kimanin kilomita 3 da kan iyakar ƙasar Canada. A wani taron manema labarai da aka yi a daren jiya Lahadi, gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya ce yanzu haka dai zaman zulumi ya ƙare. Wata babbar jami'a Amurka ta ce dukkan ɓangarorin da ke tattaunawa kan batun nukiliyar Iran a Vienna sun yi shirin ci gaba da tattaunawar bayan cikar wa'adin gobe 30 ga watan Yuni. Jami'ar ta bayyana haka ne jiya Lahadi a daidai lokacin da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry yake tattaunawa da wakilan Iran a teburin tattaunawar.
To an gaishe ki masu sauraro duka anan shirin ya kammala sai kuma an jima da la'asari za a ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa anan sashin Hausa da ita Grace Alhira Abdu da ta taya ni gabatarwa sai kuma wanda ya jagoranci shirin Chubahiro Dodone sai injiniyan mu Neil Charles Hall sai kuma ni Usman Kabara daga nan birnin Washington DC nake cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Salaam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.